أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ما سوراروا السلام عليكم بركم مدساك سادوا أتكين سامن شر من فتوى رحمة إنني شيخ بلاك برنك غباتك دون شري أهل ينزو تارد شيخ مالمو مع الدكتور شيخ محمد ساني عمر رجال لمو babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin musulunci dake jami'ar Bayar a nan Kano. Kada a manta za a iya aika mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato 0805782987 0805782987. Za kuma iya aika mana ta 0805554443 0805554443. Za kuma iya aika mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama @yahoo.com ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato Facebook
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in amma ba'du. Dan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda muke cikin bayanin abubuwan da suke da tasiri wajen rage imanin mutum, su sawa imaninsa tawaya da nakasa da ci baya, akwai abin da ya shafi wasu abubuwa wanda suke ba tare da dan adam suke ba, amma kuma suna kawo wa dan adam cikas ko da yaushe, wato ba a jikin halittar dan adam suke ba, amma suna tare da dan adam, suna kawo masa cikas musamman a batun imaninsa. Mafi girma da hadarin waɗannan abubuwa shine shaidan. Shaidan yana daga cikin abubuwa da suke da tasiri kwarai da gaske wajen sabbabawa imanin bawa na kasa. Shaidan babban makiyi ne ga mu'minai, ya dade yana dakon yadda zai cutar da su. Ba shi da aikin yi a rayuwarsa illa yadda zai girgiza imanin bayi mu'minai ya rauna nashi ya bata shi. Dukkan wani wanda ya mika wuyansa ga waswasin shaidan, ya bada zuciyarsa ga shaidan, bai koma zuwa ga Allah ba, to wannan imaninsa zai samu rauni kuma zai nakasa. Watakila ma ya ga ya zare masa imanin gaba ɗaya, gwargwadon yadda musulmi yayi biyayya ga waswasi na shaidan, gwargwadon yadda imaninsa zai samu matsala. Allah ta'ala ya yi mana gargadi mai tsanani game da shaidan, ya bayyana mana haɗurransa da ƙarshen wato mummunan ƙarshe na wanda zai yi biyayya ga shaidan. Kuma Allah ta'ala ya gaya mana cewa shaidan ba ƙaramin abokin gaba bane gare mu, don haka ya umarce mu mu ma mu mayar da shi abokin gaba. Haka kan mu miƙa masa wuya, kan mu yarda da dukkan wani waswasansa da sake-sakensa. Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Ya ku waɗanda suka yi imani, kada ku yi biyayya, kada ku bi hanyoyin shaytan. Wanda duk ya bi hanyoyin shaytan, to ya sani shaytan yana umarni ne da mummunan aiki, yana umarni da alfasha da mummunan aiki. Hakanan Allah ta'ala ya ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Lalle shaidan maki ne gare ku, don haka kuma yadda shi makiyin ku kadai yana kiran jama'a sane don su zama cikin ma'abota wuta. Hakanan a wani gurin Allah ta'ala yana cewa inna shaytana lil insani aduwwun mubin. Lalle shaidan ga mutum mai kiyayya ne kuma mai bayyana kiyayyarsa gare shi. A wani gurin Allah ta'ala yana cewa istahwadha alaihim ash-shaytan fa ansahum dhikrallah ulaika hizbu shaytan ala inna hizba shaytan humul khasirun. Shaytan ya ci galaba a kansu, don haka ya mantar da su ambatan Allah. Waɗannan su ne rundunar shaytan, kuma lalle rundunar shaytan su ne suka yi asara. Don haka wajibi ne ga mai hankali ya shiga taitayinsa game da wannan babban abokin gaba, wanda ya bayyana gabarsa a fili ƙwaro-ƙwaro tun zamanin da Allah ta'ala ya halicci annabi Adam alaihis salam, kuma gaba ɗaya sadaukar da rayuwarsa da kansa wajen yadda zai gawo tarnaki da lalata wato ƴaƴan annabi Adam alaihis salam, kamar yadda shin alwashi gaban ubangiji yake cewa ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmil qiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila, yake ga yawa Allah cikin rashin kunya yake cewa kaga wannan da ka karrama shi a kaina idan har ka jinkirta na zuwa alkiyama wato zuwa tashin kiyama sai nayi kace-kace da zurriyarsa sai yan kadan waɗanda ba za su yi min biyayya ba. Don haka ubangiji ta'ala a cikin ayoyi da yawa ya umarce mu da cewa mu shiga taitayin mu mu ga mun kare kanmu daga waswasi da sharrin shedan. Ubangiji ta'ala ya gaya mana yadda shedan ya yi alkawari ya ci alwashin cewa sai ya toshe mana hanyar da take miƙaƙƙiya wato hanyar zuwa ga Allah, sai ya bullo mana ta ko ina, ya bullo mana ta kowane bangare, sai ya fito mana ta gaban mu, ta bayan mu, ta dama da hagun mu, sai ya kokarin yadda zai ga ya haraba mu da Allah, ya raba mu da hanyar Allah, ya lalata mana zukatan mu. Yake cewa Allah ta'ala yake gaya mana, yake cewa la'aqudanna lahum siratal mustaqim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين, يكي تشيوا سينا توشي موسو حنير كمديديتيا ثم لآتينهم من بين أيديهم كما سينا زو موسو تقبنسو ومن خلفهم كما سينا زو موسو تباينسو وعن أيمانهم كما سينا زو تهبنسو تدامنسو وعن شمائلهم كما سينا زو موسو تهبنسو ولا تجد أكثرهم شاكرين كما ذاك تقسامن بفيا يوانشنسو ما سقود ياما. Don haka ubangiji ya gargade mu da cewa kada mu yi masa biyayya, kada mu mika masa ragamar mu, ya umarce mu da mu nuna kiyayyar mu gare shi, mu saba masa. Allah ta'ala ya ce inna shaytan lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa, lalle shaytan maki ne gare ku, don haka kuma yadda shi maki. Ubangiji ta'ala yake cewa ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum minal janna, ya ku ƴaƴan adam kada shaytan ya fitine ku kamar yanda ya fito da iyayenku biyu daga aljanna. Ubangiji ta'ala ya labarta mana irin yadda shedan ya yi wa iyayen mu biyu Adam da Hawwa, domin ya gargade mu ya ja kunnan mu kada mu yadda mu masa da'a, kuma ya yanke dukkan wani hanzari da zamu iya bayarwa yayin da muka yi masa da'a, muka yi masa biyayya. Allah ta'ala ya umarce mu da mu bi tafarkin sa wanda yake madaidaici. Don haka shedan babban maki yake ga dan adam, kokarin sa dare da rana shine ya bata aqidar mutum, ya lalata masa imani. Don haka dukkan wani mutum da bai yi wa kansa katanga ba, bai sa wa kansa wato tsari ba da katanga ta hanyar ambaton Allah da komawa zuwa ga Allah da neman tsari da shi, idan dan adam bai yi wannan ba, to zai zama wani wato zuciyarsa za ta zama wata farfajiya ta sukuwar shaidan. Shaidan zai rika sukuwa a zuciyarsa, yana kawata masa, yana masa waswasin aikata munanan ayyuka, yana kwadaitar da shi aikata manyan laifuffuka, yana ziga shi, yana ingiza shi wajen ya ga ya saba wa Allah. Alam tara anna arsalna ash-shayatina 'ala al-kafirina ta'uzzuhum azza, Allah ya ce baka ga yadda muka turo shaidanu, muka saki shaidanu akan kafirai ba, suna ingiza su, ingizawa sosai. Saboda idan har mutun ya yadda ya mika raga masa ga shaidan, to wannan yayi asara. Don haka a hirdinka kada ka mika wuyanka ga shaidan, kada ka mika zuciyarka wacce anan tunaninka yake, anan aqidarka take, anan imaninka yake, kakka mika ta ga shaidan, kakka bawa shaidan dama ya iya shiga cikin kokon zuciyarka. Saboda in kai haka zai lalata maka zuciyarka, ya jefa ka cikin wata banna da zaka kasa fitowa, kuma ya jefa maka nau'i na waswasi iri-iri da tunani mai cutarwa iri daban-daban, kuma ya hana ka kai tunani kan abin da zai amfane ka. Kana da dama idan ka koma ga Allah, ka rike Ubangiji, ka yawaita ambatansa, ka sanya Allah ta'ala a zuciyarka, to da wannan zaka shiga, zaka sa tsari tsakaninka da shedan. Shedan ba zai iya samun dama ya ci galaba akan ka ba. Haka wanda kuma duk ya kaucewa hanyar Allah, ya bujirewa hanyar Allah, to ya sani cewa babu wata hanya ta uku daman daga hanyar Allah sai hanyar shedan. Idan mutum ya saki hanyar Allah, to ya bi hanyar shedan, babu wani wata hanya tsakatsakiya. mutum zai ce shi ba hanyar Allah yake ba ko hanyar shedan yake ba, inda ya bar ta Allah to yana ta shedan, to wanda kuma duk ya bi hanyar shedan to shedan ya samu abokin tafiya jahannama. Ce wa man ya'shu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idha ja'ana qala ya layta bayni wa baynaka bu'da al-mashriqayn fa bi'sa al-qarin. Allah ce duk wanda ya kaucewa ambaton Ubangiji mai rahama, to zamu hada alaƙarsu da shedan, shedan ya zama abokin tafiyarsa. Lalle shedanu suna hana su bin hanyar Allah, suna dora su kan wasu hanyoyi marasa kyau sai su rika tsammanin cewa su a bisa shari'a suke. Allah ce har sai lokacin da mutum ya zo gare mu ya rika yin da na sani, yana ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqaini, ina ma tsakani na da kai, wato tazarar da take tsakani na da kai ta kai tazarar da take tsakanin bangon gabas na duniya da na yamma. Fa bi'sal qarin, tir da wannan abokin tafiya. Allah ta'ala ka kiyashe mu.
Amin summa amin. Mallan tambaya ta farko take cewa wanda ta fito daga Inuwa Muhammad yace mallam menene hukuncin masu sa karatun alkur'ani a lasifikar masallaci da daddare gashi kuma suna damun makota?
To har kullun shi addini, addini ba abu ne da mutum yake yin shi da ka ba, da mutum ne da yake yin shi da ganin dama ba, ko abinda kake zaton shine addini kawai kai, a'a. Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli, ya ku waɗanda suka yi imani kada ku shige gaban Allah da manzansa. Malamai suka ce abinda ake nufi ka shige gaban Allah da manzansa shine kai gaban kanka, wato kai wani abu na addini ba tare da ka samu umarni daga Allah ba, ba tare da ka samu umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato idan mutum ya haka to yayi gaban kansa. Allah ya ce ku mu'mine kar ku rika yin gaban kanku. Ubangiji ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kada ka kuskura ka bi ko kayi abinda ba ka da ilimi akan sa. In aka ce ilimi, ana nufin abinda baka san hukuncin Allah akan sa ba. Allah ya ce inna as-sam'a, lalle ji da gani da zuciya, dukkan waɗannan ababen da ake tambaya akan su ne gaba ga Ubangiji. Saboda haka ba daidai bane mutane su rika yin abubuwa da ka kawai tsammanin su cewa in sun yi haka kamar sun yi wani abin kirki Allah ta'ala zai ba su lada. Abin da ya shafi sallah, Ubangiji ta'ala cikin shari'arsa ya tsara mana yadda za mu yi musanar da junanmu lokacin sallah yayi. Ya tsara mana yadda za a yi musanar da junanmu lokacin ta yadda sallah yayi. Aka shar'anta kiran sallah, aka sanya gwaggwaban lada cikin kiran sallah, aka umarci mu'mine da su yi kiran sallah, ya zama shi'ar ne, alama ce da take nuna cewa wannan garin akwai musulmi, ta hanyar idan an ji kiran sallah yana tashi a wannan garin. Saboda haka lokacin da sallah lokacin ta yayi, abinda shari'a ta ajiye shine a yi kiran sallah cikin kalmomin da shari'a ta tsara. Shi ma ba wai yadda mutum ya kada ma zai yi ba, akwai kalmomi da shari'a ta tsara wanda su ake faɗa a sanar da mutane cewa lokacin sallah yayi. Kowace sallah da ake yi tana da kiran sallah guda ɗaya, inda sallar asubahi ita kasancewar mutane a daidai wannan lokacin suna gidaddajinsu suna bacci, sai aka shar'anta kiran sallah guda biyu. Kiran sallah na farko domin a tashi mutane daga bacci su kintsa su shirya su yi alwala su taho masallaci, kiran sallah na biyu domin a tabbatar da cewa lokacin sallah yayi. Waɗannan su kadai ne kirayen sallah guda biyu a asuba da shari'a ta tsara. Sannan kuma ba ta sanya wata tazara mai nisa tsakanin kiran sallah na farko da na biyu ba, yar tazara ce kankanuwa wacce za ta ba wa mutane dama su tashi su kintsa su taho masallaci. Ba a ce a yi kiran sallar farko ba sai kuma bayan awa ɗaya sannan na biyu baya, ba a kuma taɓa shari'anta kiran sallah sama da ɗaya a asubahi ba. wato kamar yadda zaka ga wasu masallatan saboda jahilcin ladanin da kuma rashin mafadi da rashin mai kwaba zaka ga an yi kiran sallah 3 4 5 musamman ma a lokutan azumi wanda wannan ya saba wa koyarwa ta Allah da manzansa wanda wannan yana cikin yin gaban kai da shige wa Allah da manzansa gaba da Allah ta'ala ya ce kada mu'mini su la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli kada ku wuce gaban Allah da manzansa wato ku yi abinda ba shi aka sa ku ba ku yi abinda ba a umarce ku ba to sannan kuma aka samu yanzu wasu baya ga kiran sallah da wasu suke yi fiye da kima ko a tashi a ranga da kiran sallah tsakiyar dare sai aka samu wasu kuma su ma saboda jahilci da wucewa gaba ga Allah da manzansa da rashin tsoron Allah bayan kiran sallar kuma sai a danna kaset wani lokaci ma za a yi kiran sallar kafin na biyu din ma za ka samu akwai tazara mai yawa awa daya ko minti 40 ko minti 35 sannan kuma sai a kunna alqur'ani a saka karatun qur'ani ko kuma a saka wa'azi wanda dukkan wannan baya daga cikin abin da musulunci ya koyar baya daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dora bayan sa ya dora al'ummar sa akai na shari'a ka sani cewa ba duka wanda suke jin kiran sallah aka wajabta musu zuwa masallaci ba akwai wanda yake an masa uzuri ko dai saboda rashin lafiya ba zai iya tahowa ba an masa uzuri yayin sallar sa a gida akwai mata wanda ba a wajabta musu zuwa masallaci ba amma fifita su yi sallar su a gida saboda sama da su zo masallaci akwai yara kanana wasu ma sallar bata zama wajibi akan su ba wasu ma basu kai shekarun da za a umarce su ma da sallar ba yara ne kanana to a cikin irin wannan yanayi yayin da ka zo kana ta rusa kiran sallah ba kakkautawa ko ka dauka sai na karatu ka wura lasifika to duk waɗannan ka shiga haƙƙin su ka shiga haƙƙin mara lafiya wanda a daidai wannan lokacin tayu ya samu ya dan kwanta kuma gashi asuba bata yi ba bare a ce da tashe shi sallah ka tashe shi ka hana shi bacci akwai yaro karami wanda shi ma watakila wannan karatun zai farkar da shi a wannan lokacin ya addabi iyayensa ya dame su ka shiga haƙƙin sa kaga wannan shiga haƙƙi ne kuma Allah ta'ala ba zai kyale mutum ba idan ya shiga haƙƙin dan uwansa kada ka zata abinda kake daidai ne abinda yanzu muka ji fadar Allah da yake magana akan shaydanu ta yadda suke ainihin rudin wasu suna nuna musu wasu hanyoyi da sunan hanyar Allah ce Allah ta'ala ce wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun suna kawar da su daga kan hanyar Allah amma su tsammanin su daidai suke Allah ta'ala ya ce da muhallu rabbi kuma shin in ba ku labari ga waɗanda suka fi kowa asarar ayyukan su waɗanda aikin su ya bace musu a nan duniya allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a aikin su ya bace a nan duniya wato suka saki layi tun a nan duniya amma suna tsammanin daidai suke yi saboda haka ba karamin wato musiba bace mutum ya zama ya karkace hanya amma ya rika tsammanin cewa abin da yake yi din daidai yake yi don haka ya kamata mutane su gane wannan su gane shi addinin Allah ba wai kawai abinda duk kaga ya zo maka a rai cewa in kai haka ko yana da kyau ba ka ji cewa ai Qur'ani ta sa idan har annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cewa mutum ya daga sautinsa ba wai sautin lasifika ba sautinsa shi ga Qur'ani da cutar da wani wanda shi a lokacin wani abu daban yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yajhar ba'dukum bil Qur'ani ala ba'd kada sashinku ya rika daukaka miryarsa da alqur'ani akan sashi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada sashin ku ya rika daga miryarsa yana karatun qur'ani yana hana wani tayi wani bacci yake yi tayi wani nafila yake yi tayi wani shi ma yana nashi karatun qur'anin idan ka kure naka wato sautin shi ka shiga haƙƙinsa don haka mutanen da suke wannan su san cewa sun cewa suna cikin waɗanda suka yi asara aikin su, kuma suna yin abin da suke zaton daidai ne, alhalin kuma hanya ce ta shedan.
Na'am. Sai tambayar Fati Ishaq tace malam, shin ya halatta idan ana bi na bashi ni kuma ina bin wani hada su ya biya shi?
Wannan ita ce shira hawala a shari'ar musulunci. An yadda idan ana bin ka bashi, kai kuma kana bin wani bashi, ka hada wanda kake bi bashi da wanda yake bin ka bashi ya biya shi. Wannan shi ake kira hawala, wato dauke ko dauke bashin da yake kanka ya koma kan wani. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa batlul ghani zulmun, faman utbi'a ala mallin falyattabi, wato taurin bashin wanda Allah ta'ala ya hore masa abin biya, taurin bashin sa zalunci ne. Wanda kuma duk aka ce ya je, wato aka tura shi ya karbi kudin sa gurin wani wanda Allah ya hore masa, to ya je ya karba. Wato idan ya kasance wanda aka ce ka karba a gurin sa mutun ne wanda Allah ya hore masa abin biya, yana iya biya, wato ba ya tura ka can ba saboda shi ya kasa karbo kudin sa, siyasa ya same shi mai taurin bashi ne ya ki biyan sa, to sai ya ce ku ware tsakanin ku. A abinda ake nufi, wancan yana da ikon da zai biya, to shikenan sai ka ce to tunda wane ni kaga ba ni da kuɗi, amma wane ina bin shi kuma yana da halin da zai biya, sai ka je sai ku hada su, to wane kuɗin da kake bi na ko kuɗin da nake bin ka ga wane shi zaka bawa. Wannan ya halatta a shari'ar musulunci, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka tura shi gurin wanda Allah ya hore masa abin biya din, to ya yadda ya karbi wannan. Wasu malaman ma har suna cewa wajibi ne ya karba, saboda an ce falyattabi man utbi'a ala mallin falyattabi, wanda duk aka tura shi ga wanda yake da hali zai iya biyan sa, to ya karbi wannan ya zama shi yake bi bashi. Saboda haka wannan ya halatta a shari'ance.
Sai tambayar Salisu Inuwa ya ce malam, shin ya halatta idan aka yi maka sallama a cikin gidanka ka amsa alhali kana cikin banɗaki?
To banɗaki, wato kalmar banɗaki mu a Hausa ta kunshi abu biyu: akwai gurin da ake tsuguno don biyan bukata ko bauli, akwai kuma gurin da ake wanka. Wanda yake biyan bukatarsa ko yake bauli ko yake ga'idi, wannan an hana shi surutu, shari'ance ba a so yana surutu ko ma ya ansa sallama. Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bawali bai fitsa, yayi bawali bai tsarki ba, ne masa sallama bai ansa ba, sai bayan da yayi taimama sannan ya ansa masa, yace saboda ina kyamar in ambaci Allah ba cikin tsarki ba. To kaga wanda duk zai maka sallama zaka ansa, kana cikin banɗaki babu shakka kana ansawa ne ba a cikin yanayin tsarki ba, a yayin da kake cikin biyan bukatarka. Akwai yanayi na biyu, shine yanayi na wanka, wanda shi ma duk mukan ce banɗaki, gurin da ake yin wanka ko ɓangaren da ake wanka. Idan mutum wanka yake ba haya yake ba fitsari yake ba, a wani lokacin dan an masa sallama ya ansa, babu komai, zai iya ansa sallama, saboda a wannan lokacin ba a cewa baya cikin tsarki. Amma lokacin da yake bawali ko ga'idi, wannan an hana ya rika maganganu ko ya rika abin nan. Saboda haka idan an masa sallama ya haƙuri, in ya fito sai ya ansa sallamar, kuma ya bada uzurinsa.
Na'am. Sai tambayar Salihu Kulkul ya ce, shin malam, akwai yanayin da yake kasancewa a sami halaccin yin aiki da hadisi mai rauni ko wanda bai inganta ba?
To idan aka ce hadisi mai rauni, shine hadisin da ba a da, wato ba a samu ya cika sharuɗin da ake bukata. Dukkan wani hadisin da za a jingina Annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya cika su ba. Akwai sharuɗa guda biyar wanda malamai suke faɗa akan cewa kowane hadisi sai ya samu wannan sharuɗa ne, sannan ake ce masa hadisi sahihi, wato hadisi karɓaɓɓe, ko a ce da shi hadisi hasan, wato hadisi karɓaɓɓe mai mataki na biyu, ko wato martaba ta biyu. Na farko dole ya zama hadisi ne wanda salsalarsa ta sadu da juna, wato wannan ya ji daga malaminsa, sai zaman akwai wani gibi tsakanin wannan da wanda yace ya ruwaito a wajensa, zaman kowa ya ji a gurin dan uwansa. Sannan na biyu, wannan shi ake kira ittisalus sanad. Sannan na biyu, ya kasance adalai ne, wato mutane ne adalai, ba a san su da fasikanci ba, ba a san su da ƙarya ba, ba a san su da alfasha ba, an yadda cewa mutane ne masu tsoron Allah, wanda su ne adalai. Wanda ya zama wato ta fuskar ilimi amintattu ne, an yadda cewa mutane ne da sukan saurari abu na ilimi kuma su rike, ba mutane da idan sun ji wani abu ba nan da nan ka taba za su manta, ilimin su bai tsaya a zuciyarsu sosai ba, ko ba su rubuta shi a rubuce ta yadda in ka buƙaci su nuna maka za su iya dauko littafin su karanta maka ba. Wannan shi ake kira dabt sadrin ko dabt kitab. Sai sun zama amintattu ne ta fuskar ilimi. Sannan kuma ya kasance wannan hadisin bai zama baragurbi ba, ya saba wa ruwayar sauran mutane amintattu, sannan ya zama ba mai wata illa wacce ke boyayya ba. Waɗannan sharuɗa guda biyar dole sai sun samu, sannan hadisi yake zama karbabbe. To idan ya zasa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa, to ya bada cikin kwandon hadisai wanda suke masu rauni, wanda a kai tsaye ba a cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. To hadisi mai rauni, an yadda a yi ruwayarsa, wato a ruwaito shi, saboda watakila in an same shi ta hanyoyi da yawa, ya tashi junansa, ya karfafi junansa bisa wasu sharuɗa da malamai suke ambata, wanda ga mutanen da suka karanta ilmi musala sun san sharuɗan da ake ambata wajen hadisi ya tashi abinan ya karfafi junansa ya zama hasan ligairihi, shi ma ba haka kawai yake zama hasan ligairihi ba. To wajen ruwaya an yadda a ruwaito ba matsala, amma wajen aiki magabata na farko wasu yadda mutum ya bar hadisi sahihi ya tafi yana neman hadisi dhaifi ba, yana neman hadisi mai rauni, saboda hadisi mai rauni zannun ne marjuh, wato zato ne wanda ba mai rinjaye ba, zato ne ba mai karfi ba, zato mai karfi kuma ba a yadda marar karfi, zato marar karfi ba a yadda mu bauta Allah da shi ba. Allah ta'ala ce in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun, ba wani abu suke bi ba, face zato ana nufin azannul marjuh, zato marar karfi kawai suke bi, kuma shaci fadi suke yi, kaga Allah ya kushe wa masu riko zato. Allah ta'ala yana cewa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a, zato baya wadatar da wani abu dangane da gaskiya, wato zato baya da wani amfani in ana maganar gaskiya, tsammani baya da wani amfani. Allah yana cewa ijtanibu katiran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ithm, kuni sance waiwacin zato, sashen zato zunubi ne, zato in ya zama mara kyau ne to ba zato bane mai kyau, ba zato bane da ya kamata mutum ya rike shi. So alqur'ani da dama a gurare da dama Allah ta'ala ya soke aiki da zato, ana nufin kuma azannul marjuh, zaton da ba shi da karfi. So haka ga ba za ka bauta wa Allah da wannan ba. Abu na biyu, hadisin da yake mai rauni ba a jingina wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye, ce Annabi ya ce in ka jingina Annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye kuma ya tabbata ba maganar Annabi bace sallallahu alaihi wasallam, to kai ma ka shiga cikin sahun waɗanda suka yi masa ƙarya. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar, wanda duk yayi mun ƙarya da gangan to ya nemi saukin shi a wuta. A wata ruwaya da ta fali yajri jinnar, ya jefa kansa ma wuta, wato makomarsa dai karshe kawai wuta ce, don haka ma ya je ya fada da kansa. A wata ruwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal kadhiba alayya laysa ka kadhibin ala ahadikum, wanda duk zai mun ƙarya ba daidai yake da yin wani mutum ƙarya ba, yau Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya babban abu ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man haddatha bi hadithin yura annahu kadhiban ay yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain, wanda duk ya bada wani hadisin da malamai suka yadda cewa ƙarya ne, to shi ma ya zama ɗaya daga cikin makaryata. To ruwayar hadisin da bai tabbata ba zai iya bayar da mutum zuwa ya fada cikin kogin yiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya. Saboda ga wannan ma zai sa mutum ya guji hadisin da aka ce bai inganta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Baya ga wannan, muna da hadisai tabbatattu waɗanda suna nan da yawa, ko sahihul bukhari da sahihul muslim kadai ka dauka hadisan da suke ciki ba kankani ba kadan bane wanda suka shafi halal da haram, suka shafi aikin ibada, aikin mustahabbi, da aikin falala, da aikin da zaka kusanci Allah ka samu karaba sa. Talada suna nan da yawa. To kaga yaushe ne muka gama aiki da hadisi sahihai har muka koma muna laliban hadisan da basu inganta ba mai aiki da su. In har da gaske ne mu gama da sahihan tukunna, ya zama da duk wani hadisi sahihi da ya tabbata a cikin sahihul Bukhari ko Muslim ko duka biyun mun yi aiki da shi mun gama, ba ma ba wani hadisi da ba mu yi aiki, sai mu ce to yanzu kuma ina masu raunin suke so ma mu yi. To amma ka bar abin da yake sahihi da kana laliban da'ifi, kaga nan akwai kifewa, akwai kidahumanci. Allah yana atastabiruna allazi huwa adna billazi huwa khair, yanzu kwa canza wanda yake alkhairi da wanda yake wani abu makaskanci. To kamar mutumin da zai koma ga hadisai masu rauni ya saki hadisai sahihai wanda suna nan da yawa dubunnai, ya bar su ya tafi yana neman masu rauni, kaga kamar ya bar abin da yake mafi alkhairi, ya je yana kama mafi kaskanci. Saboda haka magana mai inganci ta malamai, musamman malaman farko, shine hadisin da yake mai rauni ba a aiki da shi, ba a ruwaito shi. Waɗanda suka ce ma a ruwaito shi sun gidda wasu sharuɗa, wanda idan ka lura da sharuɗan sai kaga kawai kai haƙuri. Kamar Ibn Hajar ya ambaci waɗannan sharuɗa a cikin littafin sa Tabyinur Rajab, Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Haka nan Suyuti a cikin littafin sa Tadribur Rawi ya hikaito daga Ibn Hajar waɗannan sharuɗa. Sharuɗa ne kamar haka: na farko, ya zama na hadisin yana ƙarƙashin wani wata hujja sahihiya. To aka ce yana ƙarƙashin wata hujja sahihiya, kaga da shi da babu daddai ne. Tunda akwai hujja sahihiya alqur'ani ko sunna sahihiya, kaga shikenan hadisin da'ifin bai da wani tasiri ana. Sannan na biyu, suka ce kada mutun ya yadda ya rika jin a zuciyarsa cewa annabi ya faɗa. Tunda in ya rika jin cewa annabi ya faɗa wannan maganar, kaga kenan ba bambanci da sahihin da da'ifin ana. Tunda kowanne dama haka ke ji. Allah ya taqida inda al'amali bihi subutuhu. Kaga anan abinda zaka zo kana aiki da shi, kuma an ce kada kai rika jin a ranka annabi ne yace kai, haka kaga bashi ma shi yafi maka zaman lafiya. Sannan suka ce abu na uku, Allah yushahira al'amal bihi, kada ya dauka ya rika bayyana aikin da shi. Wato kada ya rika fito da aikin a gaban mutane suna gani, wato in zai yi abu yi, kaga a shikenan babu tun ma yazo ga mutane, ko yazo huduba, ko yazo karantarwa, ko yazo wa'azi, ko yazo darasi, an ce kan ma ya bayyana. To duk abin da zaka rika yi kana bubboyewa, kaga kai kanka ya kamata kai tambaye kanka, ka ji wani abu a ranka. In alkhairi ne, ya ba zan gaya wa kowa ba, ya zama zan boye ba, ya zan rika yin abin da ni da kaina ina gudun kada mutane su gani. Sannan sharadi na hudu, suka ce kada raunin sa ya tsananta. To aka ce kan raunin sa ya tsananta, wato ana bukatar kowane hadisi da ifi kai bincike tukunna. Ta yaya za ka yi bincike ka gane raunin sa bai tsananta ba? Kaga wannan wani ilimi ne da sai ka karance shi, ashe kaga gara kai haƙuri. Tunda wannan ilimi ba kowa ya san shi ba, ko a cikin malamai sai ɗaiɗaiku ne. Allah ta'ala ya albarkace su da sanin wannan. Da dama daga cikin malamai za ka ga suna faɗar hadisai wanda wasu ma ba su da asali, wasu ma hadisan ko isnadi ba su da shi, amma kawai ganin an rubuta a wasu littafi an ce annabi ya ce shi kenan su zara suna faɗa. To kaga wannan a cikin malamai ma kaɗan ne, kamar yadda Ibn al-Jawzi yake cewa laqad kanu idza uddu qalila fasaru al-yawma aqalla min al-qalili, da can ma in an lissafa su yan kadan ne. Yace to yanzu a zamani na ma sun fi karanci sama da da, sun fi kadan kankanta. A zamanin Ibn al-Jawzi shekara ta abin nan hijira ta abin nan karni na 6 fa, karni na 6 ake magana. Ibn al-Jawzi ya shiya rasu hijirar manzo Allah tana shekara 597, kaga a ƙarshen karni na 6 ya rasu. Yanzu muna karni na 15. To a zamanin sa can ya ce sun yi karanta kadan, wato sun fi kadan kankanta. To ballantana kuma yanzu, saboda kaga ashe a ce sai ka san grading raunin ba mai tsanani bane, kamar an ce ka haƙura ne kawai, don wannan ba ilimi bane da kowa zai iya gano shi. Don haka dai magana a takaice shine abinda malamai na farko su Ibn Sirin, su Yahya Ibn Ma'in, su Imam al-Bukhari, Imam Muslim, wanda suke ganin cewa hadisi in bai tabbata zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta hanyar cika sharuɗin da ake bukata mutun ya aje shi ya wadatu da hadisi tabbatattu wanda kuma suna nan da dama suna nan da yawa
na'am sai tambayar Sa'id Awwal Fanshekara yace malam ayi min karin bayani akan wannan aya kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar
Allah ta'ala yana cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wato kun kasance khayra ummatin mafi alkhairin al'umma wacce aka fitar wa mutane ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawan abu wa tanhauna 'anil munkar kuma kuna hana mummunan abu wa tu'minuna billah kuma kuna imani da Allah to wannan ayar Allah ta'ala ya fuskantar da ita ga wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma mu'minai wanda mutanen da suka fara shiga karkashin wannan aya sune sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi imani da shi suka yi masa biyayya Allah ta'ala ya ce ku kun kasance mafi alkhairin al'umma wato duk cikin al'ummomin da aka yi waɗanda suka bi annabawan da suka gabace ku ba taɓa yin wata al'umma mai nagarta mai daraja mai matsayi kamar ku kamar taku ba haka wannan al'umma ita ce mafi alkhairin al'umma wannan kuma shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairun nasi qarni summal ladina yalunhum summal ladina yalunhum mafi alkhairin mutane sune wato qarni na sune sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan waɗanda za su zo bayan su sannan kuma waɗanda za su zo bayan sahabbai wato tabi'ina da atba'ut tabi'i waɗannan su ne mafi alkhairin al'umma don haka wannan shaida ce Ubangiji ta'ala ya yi wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi imani da shi suka bi shi suka bi shiriyarsa suka samu tarbiyarsa da karantarwarsa Ubangiji ya ce ku ne mafi alkhairin al'umma ukhrijat linnasi wanda aka fitarwa da mutane Ubangiji bai ce wanda kuka fito ba sai ya ce aka fitar to dan ya nuna cewa samuwar sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam wata baiwa ce da falala daga Allah wato ba su suka yi wa kansu ba wani abu ne da aka yi musu wane ne ya musu shine Allah Allah shi ya musu wannan tarbiya shi ya fito da su shi ya tsamo su kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake cewa Ubangiji ta'ala ya dubi zukatan bayansa kakkab bai samu zuciyar da ta kai dahara da tsarki da falala kamar zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ya zabo shi ya sa shi ya zama shugaban halittu duka ya kuma bashi manzanci na ƙarshe sannan kuma ya sake duba zuciyatan mutane daga babu wata zuciya mafi tsarki da dahara da daukaka kamar zukatan sahabbansa ya zabo shi dan su zama masa sahabbai su zama masa abokai su zama masa abokan aiki abokan tafiya wanda za su taimaka masa taimaka addininsa saboda haka waɗannan mutane Allah ta'ala shi ya zabo su shi ya fito da su fitowa ta musamman shi yasa ya ce ukhrijat linnasi linnasi wato idan a nuna cewa fitowar su amfani ne ga mutane duka amfani ne ga al'umma duka amfani ne ga waɗanda duk za su zo bayan su har zuwa tashin kiyama kuma haka al'amarin ya kasance bayyanar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama amfani ga al'ummarsa sannan sahabbansa suka zama amfani ga waɗanda suka zo bayan su domin su suka tsaya suka taimaki manzo sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon da Allah ta'ala ya bashi sannan kuma suka tsaya kai da fata wajen su ga sun isar da wannan sakon su ma ga ƴan baya waɗanda za su zo bayan su su karantar da su su dora su akan hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa Allah ya ce ukhrijat linnasi sai Ubangiji ta'ala ya faɗi kuma dalilin da yasa suka zama da wannan daraja wato da wannan matsayi sun samu wannan matsayi saboda abu biyu abu na farko a karan kansu sun samu kyakkyawar tarbiya imaninsu ya samu kamala ya samu cika sannan abu na biyu sun yi kokarin sun isar da abinda suka koya na tarbiya da ilmantarwa zuwa ga al'ummar da take bayan su yasa ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kaga wannan amfanin su ne zuwa ga al'umma sannan wa tu'minuna billah kuma kuna imani ga Allah kaga wannan amfanin su ne ga kawunan su sun yi imani a karan kansu sun cika sharuɗan da Ubangiji ta'ala ya dora akan su sannan kuma sun kokarin isar da wannan sako zuwa ga waɗanda suke bayan su ta hanyar umarni da kyakkyawan abu da kuma hana mummuna. Don haka wannan ayar shaida ce na farko, shaida ce ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kakkab da suka rayu tare da shi, suka yi masa imani, suka yi imani da shi, suka yi masa biyayya, suka taimaka mishi cewa Allah ta'ala ya zabe su, ya sanya su su ne mafi alkhairin al'umma. Saboda haka dukkan wani abu da za a faɗa na suka dangane da waɗannan bayin Allah ya ci karo, ya saba da shaida da Ubangiji ta'ala ya ba su shaida mai kyau irin wannan da ire-irenta da yawa a cikin Alkur'ani. Sannan kuma abu na biyu, wannan aya shaida ce ga wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk cikin al'ummomi da aka yi na annabawa babu al'umma da take yi wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallama, wato alkhairi, shi yasa za su fi kowace al'umma yawa a aljanna. Allah ka samu dace,
amin. Sai tambaya ta gaba yace mallam, shin ya halatta ayi abota da mashayin giya?
To aboki, ana so in zaka yi abota ka samu mutanen mutumin kwarai, mutumin kirki, wanda idan ka jahilci abu zai sanar da kai, wanda idan ka manta zai tuna maka, wanda idan ka gafala zai wato tashe ka, zai fadakar da kai. Wannan shine aboki wanda ake so kai ya zamana kai kana tare da aljalisu salih, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya bada masalul jalisu salih wal jalisu su, wato misalin wanda yake zaune da aboki na kwarai da wanda yake tare da aboki da ba na kwarai ba, yace kamar mai zama da mai sai da turare ne, sai da turare, in ma ka ji kanshin turarensa, in ma ya yi maka, in ma ka saya. Saboda haka ba za ka rasa samun amfani daga wajensa ba, duk ta yadda aka yi sai ka amfana da shi, ko ta hanyar ka ji kanshin turarensa ka more, ko ta hanyar ya ce zo in san maka, ko ta hanyar ka fidda kuɗi ka saya, duk da ya amfanin ka ne. Sannan misalin wanda yake zaune da abokin da yake mara kyau, wato ba mugun aboki, shine in ma dai wato yace kamar misalin mutumin da yake zaune da kusa da makeri, yana zaune kusa da makeri, makeri na busa zigazigansa, in ma dai ka ji wani wari na abin da yake konawa yana tashi yana dukan hancinka, ko kuma ya kona ka, ba za ka samu wani abu na alkhairi tare da wannan zaman naka da shi ba. To haka wanda yake zaune da mugun aboki, don haka ba daidai ba ne mutum ya riki aboki wanda yake ba bisa ɗabi'a mai kyau ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil, mutum na tsira da bisa hanya da ɗabi'a ta abokinsa, don haka mutum ya duba ya ga da wa zai yi abota. Allah ta'ala yana cewa al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin, abokai ranar gobe kiyama za su zo sashin suna nuna adawa da kiyayya ga sashi, Allah ce sai dai waɗanda suke masu tsoron Allah. Ashe kaga ana so abota ta kasance kan tsoron Allah, kan biyayya ga Allah. Haka mutumin da zai zauna da mashayi ba shi da wani amfani, domin in ma dai kai kanka arka zarginka cewa kai ma kana shan giyan nan, in ma ya iya cin nasara a kanka wata rana ya ja ka har ka sha giya din. Sannan ba wanda zai tunatar da kai bane in ka manta, ba wanda zai ilmantar da kai bane in ka jahilta, ba wanda zai fadakar da kai bane in ka rafkana. Saboda haka kaga ta inda zaka amfana da shi, illa iyaka ka bata wato ka bata sunanka, ka bata wato tarihinka, ta yadda za a rika cewa ai wani din nan abokin wani ne, ai wani din nan dan giyan na, ai wani ne abokinsa. Sayyidina Ali yana cewa anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi wa kullu qarin bil muqarin yaqtadi, kana tambaya kakka tambaye mutum, ka tambaye waye abokinsa, domin kowane aboki yana tafiya tare da layin abokinsa ne. Saboda haka ya kamata mutumin da zai yi abota ya abota da mutumin kirki wanda ya san zai amfana da shi duniya da lahira.
Na'am. Sai tambayar Aminu from Santa yace, mallam ina neman ƙarin bayani akan ayar da take magana akan matan da Allah ya haramta aura, wadda ke cikin suratul Nisa'i.
Ubangiji ta'ala a cikin suratul Nisa'i yayi magana akan matan da ya haramta namiji ya aure su, ko saboda nasaba da take tsakanin su, ko kuma saboda ainihin surukutaka da shayarwa da take tsakanin su, ko saboda surukutaka. Ubangiji ta'ala yayi magana akan wannan, ubangiji ta'ala yake cewa hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa akhawatukum wa khalatukum wa hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arza'nakum wa akhawatukum min ar-rida'ati wa ummahatu nisa'ikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati دخلتم بهن وإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين هذا كشان آية ونو أتكي وانا آية ومنجي تعالى يا أمبتي ما تقول أبكوي wanda ya haramta saboda nasaba saboda wato dangantaka ta haihuwa. Allah ta'ala ya ambaci uwa hurrimat alaykum ummahatukum, dan haka uwa haramun ne mutum ya mahaifiyarsa, kakarsa, da abinda ya sama dai dukkan wani wanda yake da haƙƙin haihuwa akan ka. Kullu mallaka alayka mallahu alayka wilada shine nan ubangiji ta'ala yake nufi da da al'ummu uwa da kaka da kakas da baba kakak babarsa da kakak kakarsa, haka dai har zuwa sama. Ubangiji ya haramta maka auren su. Wa banatukum, da ƴaƴanku mata wanda ka haifa ko abinda suka haifa, wato dukkan wani wanda ka haife shi ko wanda shi ya haifa, kai ka haife shi ya haifa, ubangiji ya haramta muku auren wannan. Wa akhawatukum, da waɗanda suke ƴan uwanku. Al-ukhtu huna al-ukhtu anan ana nufin al-ukht ash-shaqiqa ko al-ab ko li-umm, wato ƴar uwa da take shaqiqiya ko li-abbiya ko kuma li-ummiya, duka sun shiga cikin wa akhawatukum. Wa ammatukum, ko wacce take wato ƴar uwar uba wato amma wacce take bangaren uba, ko kuma khala ta bangaren uwa, wato gwaggwansa ko innarsa, wani ta'ala ya haramta masa ya auri wannan. Wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti, da waɗanda da ƴaƴan dan uwanka, wato ƴaƴan dan uwanka da ƴaƴan ƴar uwarka, duk ubangiji ta'ala ya haramta muku auren su. Waɗannan kaga su suka hada mata bakwai ko nau'i bakwai na mata wanda aka haramta ka aure. An ce ƴaƴan ƴar uwa da ƴaƴanta da ƴaƴan ƴaƴanta, abinda yayi kasa, ko ƴaƴan dan uwa da ƴaƴan ƴaƴansu, wato koda sun yi kasa, duk haramun ne mutun ya aura. Kaga waɗannan dangantaka ce ta sa Allah ta'ala ya haramta aure su, sune al-muharramatu bin nasab. Sai ce ummahatu nisa'ikum, da iyayen matanku. Wa ummahatukum allati arda'nakum, da matan da suka iyayenku mata wanda suka shayar da ku. Saboda mahaifiyar ka da ta shayar da kai, ko da wacce ta haife ka bace da ta shayar da kai, haramun ne ka aure ta. Saboda dukkan wani wanda yake da alaka da ita, kamar ƴaƴanta, ƴan uwanka ne, tana da ƴaƴa mata sun zama ƴan uwanka ne, minar rada'a, ba za ka aure su ba. ƴar uwarta ta zama khalak kace, minar rada'a, ba za ka aure ta ba. Shine ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar rada'a, da ƴan uwanka wanda kuka sha nono ɗaya da su. Saboda dukkan su sun zama muharramanka, ba za ka aure su ba. Saboda dukkan wani wanda yake da alaka da ita mai shayarwa da mijinta, dukkan wata macen da take da alaka ta nasaba da ita mai shayarwa da ita mijinta, to sun zama cikin muharramanka, ba za ka aure su ba. To wannan su ne waɗanda su kuma aka haramta maka ka aura ta fuskar shayarwa, sannan sai kuma ta fuskar surkutaka, su ne wa ummahatu nisa'ikum, da iyayen matanku da kuka aura. Wanda duk ya auri mace, to uwarta ta haramta gare shi da zarar an daura aure, ba wai sai mata tare ba, da zarar aka daura mutum aure da wata, to uwarsa, uwar wannan yarinyar da ya aura, to ta zama haramun akan sa. ummahatu nisaikum ci warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna da rabiba ita ce wacce take yar matarka wacce ka aura ta tare to haramun ne kuma ka auri yarta matukar an daura aure ta tare to yarta ta zama haramun ka aure ta tace rabiba warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum matukar bakta tare ba ka auri mace sai bata tare ba sai kuka rabu to kana da dama ka auri yarta in tana da ya amma matukar an tare ta shiga dakin ka haramun ne kuma bayan rabuwa kace zaka auri yarta shine warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم سنة وحلائل أبنائكم حلائل الأبناء سنة آئن وطماتا آئن لكوك هايفا تنين دا دنيا أولي توانا يارين يدي أولا تحرم تبقى أبنسا متكر دي شيا هايفيشي شيا سأل الله الذين من أصلابكم توانا ننكا رسولكو تكا چي سوءكو تسا أكا حرم تاكا أوليسو matar da ka aure ta haramun ne ka aure ka aure uwarta haramun ne ka aure yarta matukar ta tare sannan kuma haramun ne ka aure yar wato matar danka ya aura danka na cikin ka ya aura wadannan su uku surukutaka ce take sa su zama haramun sannan sai Allah ya ce antajma'u bainal ukhtaini sannan haramun ne mutun ya hada auren tsakanin wato al ukhtaini ya auri ya auri kanwa ya ko ya auri ya zo ya auri kanwa ya hada su ba laifi idan ya auri ya suka rabu kanwar ta za ta aure shi ta aure shi amma kada ya hada su lokaci daya domin yana auren ya yana auren kanwa hadisi ya zo da karin mutun ya auri ya sannan kuma ya auro khalatta ko ammata wato auro yar uwar uwarta ko yar uwar babin nan babanta wannan haramun ne ya hada su inda a ce ya rabu da wannan to zai iya auren ɗayar amma ya hada su haramun ne saboda duk wacce mutum ya sani tsakanin ta da waccan inda namiji da mace ne ba za su yi aure ba to haramun ne kuma hada su a lokaci guda ai auren su domin wannan zai kawo yanke zumunci zai kawo rigima tsakanin dangi shine wa antajma'u bainal ukhtaini Allah ce illa ma tasallaf sannan sai Allah ya fadi aya ta gaba sai ce wal muhsanatu minan nisa haka nan matar da take karkashin auren wani haramun ne wani ce shi kuma daura masa aure da ita illa ma malakat aymanukum sai dai wanda aka ciyo su ta fito wajen yaki mace ce aka fita yaki aka ciyo ta to wannan ya halatta mutum ta zama sadakar sa koda koda ta can a cikin ɗan uwanta kafire tana da miji bayan ta istibra'i na haila daya shine illa ma malakat aymanukum to wadannan ubangiji ta'ala duk ya hada su cikin karkashin hurrimat alaikum an haramta muku ku aure su ko dan saboda dangantaka ko dan saboda shayarwa ko dan saboda surukutaka ko kuma dan bai halatta a hada su lokaci guda ba sannan sai Allah ya ce uhilla lakum ma wara zalikum wadanda ba wadannan ba an halatta muku ku je ku aura saboda sunan halal din ba za su lissafu ba dan su suke da yawa sai aka fade su a dunkule na haram din kuma sai aka lissafa su domin kadan ne to wadannan sune ake kira al muharramat imma bin nasab wa imma bin rida wa imma bin musahara abinda duk nasaba ta haramta ta haifar na haramci aure tsakanin namiji da mace to haka nan shayarwa ita ma take haifarwa tsakanin namiji da mace wato na haramcin aure shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya haramu bil rida'i ma ya haramu bin nasab duk abinda yake haramta saboda abinnan saboda nasaba to haka nan saboda shayarwa shi ma haka abin yake haramcin yana wakana tsakanin miji abinda namiji da mace wannan shine abinda aya ta kunsa a dunkule Allah ta'ala ya ba mu dacewa
amin summa amin to alhamdulillahi ma sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fito ya rahama a yau haka za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yanda aka saba wato 0800 578 2 0800 0508 782 9874 ko kuma akan lambar waya wato 0805 555 4441 0805 555 4441 ko kuma akan adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama @yahoo.com ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato Facebook. Ya kama da dai shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin Islama da ke Jami'ar Bayar a nan Kano, sai kuma Bashir Idris Ungogon da ya sada mu da ku. Ni shehu Bala Kamara nake cewa mu hada wani shirin da yardar Allah.